الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود بوديا استبتك الله سبحانه وتعالى عند يسر حضورنا أولنا مصلاتي من البركة إن شاء الله كما أولنا وني نا لتنم 27 ga watan Dhulhijja, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1433, wanda daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Yau za mu ci gaba da darussa da aka saba yi a kowane mako a wannan masallaci, musamman yau Litinin. درسنا من الكتاب أعلام السنة المنشورة مع الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي. كما من رب الله سبحانه وتعالى ثمن البركة أشكي يكبي أبن دمكي فدا ونديك ديدي يبام ولادة أكي أبن ديك بعديدي بكم الله يمن تنبيه يجانا دمو مجاني كم مجارش الله سبحانه وتعالى على من علمي يبام يكم يكون أيكي ده علمه. Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu baki daya. A darasinmu na ƙarshe kafin tsayawa da ake saboda aikin haji, mun tsaya a tambaya ta 113 a littafina da 14 a naku ko za a tashi kaifa sifatuhu min as-sunnah, bayan mun ji kaifa sifatul hashri min al-kitab, wato yaya siffar tara mutane tashin alkiyama wato daga alqur'ani. Mun ji ayoyin da malamin ya kawo mana, daga ciki akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, da kuma fadin sa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, da kuma qawluhu ta'ala wa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la'i wajalah wa khash'ati al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa, da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yahdillah فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إلى آخر الآية. ونسوني آيوين دما لم يكاومنا كلكم موسى آيوين دي ونبا ونبا أبين دام جيه وكما سوني حديثي دي سكيد ألاك أدو ونبا بي نفرقو دي ياك ما تبصني داما أنشي الحشر أبين دا أكي نفيد شي شيني تاروا. Akwai ba'ath, akwai nashir, akwai hashir, duka a ranar tashi alƙiyama. Alba'ath da nashir ma'anarsu ɗaya, tashin mutane daga ƙaburukansu, sawa'un daga ƙabari ko kuma dai daga rayuwar barzakhu. Rayuwar barzakhu ita ce rayuwar da bayan Allah suke shigarta bayan sun mutu a wannan rayuwa ta duniya. Rayuwar da ake yi kafin tashin alƙiyama ita ake cewa barzakh. To tashin mutane da za a yi daga rayuwar barzakh ai musu hisabi shine ake cewa ba'ath. Shi kuma tara mutanen shi ake cewa al-hashr, a hada mutane, ma'ana al-jam'u shine ma'anar hashr. Al-Imam Al-Qurtubi yana da littafi mai sunan sa At-Tadhkira, a cikin sa ya kawo cewa hashir din nan kala-kala ya kai kala hudu. Malam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya nakalto su gaba daya, ya ambace su kuma kowanne ya ta'aliki a kansa. Wasu daga ciki za mu ji su gwargwadon hadisan da suka zo mana a wannan babi da kuma wanda za mu karanta yanzu insha Allah. Da farko yana cewa kaifa sifatuhu min as-sunnah, yaya siffar shi al-hashr wato tada mutane daga kaburukansu da kuma tara su, ko in ce tara jama'a, yaya za a yi shi. daga sunna, ma'ana an ce daga sunna nan tun daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To wa zai karanta mana ko mu ci gaba haka? Malam Haru, tayi bismillah. كيف صفته من السنة؟ بسم الله. تحشر بقيتهم بقيتهم النار تقيل معهم حيث أمسوا نعم
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال إلى نبي الله كيف الشم كان على من؟ قال أليس الذي أنشاه على ألم إليكم هي قادم على أن يمشيه
أن يمشيه أو يمشيه
أليس الذي أنشاه على أن يمشيه قادم على أن يمشيه
يمشيه
على أن يمشي
على نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا. إنكم محشورون حفاة عراة غرلا.
نعم.
كما بدأنا أول خلق الآية.
نعم.
وإن أول الخلائق إلى يوم القيامة إبراهيم الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها الكتاب يا رسول الله الكتاب والكتاب ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن ينظر
أشد أشد الأمر أشد من أن يهمهم ذلك طيب جيد جزاك الله خير طيب ما لم يتي كيف صفته يا صفر تارى متاني ذات كسن شيرانة تاشن القيامة قال سيتي الجواب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم ياتي يخشر الناس على ثلاث طرائق za a tara mutane akan hanyoyi guda uku hanyoyi ana nufin yanayi yanayi tsari tsari nau'i nau'in tarawa ta hanya uku karin farko akwai razibin rahibin masu kwadayi masu tsoro ma'ana mutane daga cikin muminai masu kwadayi masu tsoro hankalinsu kuma na jikinsu wannan nau'i na biyu na farko kenan irin yadda za a tara mutane hankalinsu na jikinsu kuma masu kwadayi masu tsoro masu fatan su koma ga Allah subhanahu wata'ala su samu ladansu masu kuma tsoron me za su haɗe shi a wurin Allah amma suna cikin imani sannan nau'i na biyu yace wasnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'ir وأربعة على بعير وعشرة على بعير نوع نبيو سنة ذاك أن تارو وسكما متن بيبيو أكل رأو ميتا وسكما أكو أكو أكل رأو ميتا هدو هدو أكل رأو ميتا متن غوما ما أكل رأو ميتا ما لم يسنتتونا أكون ونن سوى فإن متن غوما كما ابن حجر يكاو أشرح ونن حديثي yana nufin tun daga hudu da ya fada to haka nan akwai laƙumi kuma mai daukar biyar akwai mai daukar shida akwai mai daukar bakwai fadin sa da yace goma takaitawa ne kamar yace ne har dai zuwa goma don haka ma'ana haka za a dauki wasu sai yace wa tahshuru baqiyatahum an-nar sauran jama'ar kuwa wuta ce za ta tara su shine tahshuruhum za ta rika bin su suna gudu tana bin su a baya taqilu ma'ahum haythu qalu za ta bi su da rana duk inda suka tsaya tana tare da su ma'ana fin nahari takunu ma'ahum haythu waqafu abinda ake nufi kenan da taqilu asalin qil wannan daga qailula mun san qailula baccin rana ko abinda ake da rana yawa bacci na rana ana ce masa qailula kuma fi'ilinsa in zaka faɗa da larabci ka ce mutum yayi bacci sai ka ce qala kamar yadda in ya faɗi magana za a ce qala a fi'ili madi duk ɗaya ne amma in zaka faɗi a mubari'i me yake wane ina yake sai ka ce zahaba yaqilu ya tafi ina baccin rana kaga nan suka bambanta da mubari'i idan na magana ne ko sai a ce in na magana ne sai a ce yaqulu ko to idan na baccin ne sai a ce yaqilu to wannan shine ake amfani da shi taqilu ma'ahu ranan nan tana tare da su kaga nan ba a nufin ai wuta kai baka cewa wuta ta yi bacci ko yawwa tunda da rana ne ma'ana aikin da ta yi ne lokacin wuni da rana sai in aka ce taqilu ma'ahu haythu qalu ma'ana tana tare da su cikin wuni duk inda suka tsaya tana tare da su haythu qalu ma'ana duk inda suka tsaya sawa'un sun yi bacci ko basu yi bacci ba nan qalu kar ka fassara shi da magana ba qalu ta magana bace nan yawwa qalu ta qailula ce yawa ma'ana duk inda suka tsaya tunda nan ana zancen tsayawa ne ba baccin ba sai a fassara shi da tsayawa mun gane abu amma asali inda zancen baccin ake yi to sai a ce qalu nan ana nufin sun yi bacci da rana ma'ana duk inda suka tsaya da rana to wutan nan tana bin su domin ita ce za ta koro su zuwa inda za a yi taron tashin alkiyama a yi hisabi nan abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine hanya da tsariƙar da ake bi wajen tara mutane za a bi wajen tara mutane ranar tashin alkiyama shi yasa wasu malamai suka tattauna to da ke mu ƙarasa maganar hadisin tukuna bayan ya ce taqilu ma'ahum haythu qalu sai kuma ya ce me wa tusbihu ma'ahum haythu asbahu ana karanta tusbihu ne ba tasbahu ba tusbihu domin asalin fi'ili ma binsa asbaha fi'ili ne ruba'i wal fi'lu ruba'i mudari'insa ana yin dhamma ga farkonsa ana yin kasra ga ma qabla akhirih ko asbaha mudari sai a ce yusbihu yawa dan haka tusbihu ma'ahum haythu asbahu mun gane wannan yawa wa tumsi haka nan shi ma wannan ba tamsi ba tumsi ma'ahum haythu amsawu za ta wayi gari da su duk inda suka wayi gari ma'ana tana tare da su da rana tana tare da su da safe tana tare da su da yamma shine ma'ana la tufariquhu a dukkan abinda ake nufi wannan wuta ba ta barin su wannan shine sauran mutane kaga kenan nan yana nuna ashe tara mutane ranar tashin alkiyama ba iri ɗaya ake yi ba daraja daraja ne mutanen kirki manya manya su ne aka siffanta karan farko da aka ce raghibina rahibina yawa mutane karo na biyu kuma su ne wanda za a ɗauke su ma akan dabbobi ma'ana akan raƙumi mutum biyu su hau raƙumi ɗaya wannan ya hau ya saukai bai wannan ko kuma wanda yake masu yawa kenan kaman biyu za su iya hawa uku kuma ko hudu ko sama da haka har zuwa goma to wannan ya haune ya saukai ba wannan ya ta'aqabun shi ake nufi nan sai ta'aqabun shine suna kamar da a zamanin yanzu Hausar yanzu kuke cewa karba karba ko yawa wannan ya hau yayi tafiya in wani ya gaji sai shi wanda ya hau din sai ya sauka sai wani ya hau to malamai sun tattauna sosai akan wannan hadisi wasu malamai sun sa shi a hadisin da yake bayani ko kuma yake nuna dalilin cewa alhashir ana yin sa ne a bayan wannan kasar ma'ana tara mutane a wannan kasar da muke kai a nan za a yi ma'ana daga kabarin an fito tunda an ce gudu za a yi tafiya ko to a cikin wannan kasar kenan ake kaga duk kafin a rusa wannan kasar ne a lalata ta a neme ta a rasa akan bayan wannan kasar za a yi tafiya wasu kuma suka ce a ba haka bane suka ce wannan hadisin wani abu daban ba wannan ba yake nunawa kasancewar sun ce an ce akwai abun hawa suka ce ya za a yi zancen abun hawa in dan tashin alkiyama ne suka ce dama wannan yana zancen na duniya ne inda na tashin alkiyama ne ba zancen abun hawa kowa da kafarsa zai taka amma dai abinda malami suka tafi da shi kamar da shi malamin ya kawo duk da wasu sun tafi zuwa ga wancan sabanin malamin ibnu hajar yake cewa yadda hadisin ya nuna wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari zai aukura na tashin alkiyama yadda ya fadan nan mu bar shi a haka Allah subhanahu wataala shi ya san yadda kuma dama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari babu ƙaryatawa tunda ya gaya mana to shi ya san yadda abin zai kasance haka na fata mun fahimci abu yau dama matsaloli da suka shafi abubuwan da za su aukura na tashin alkiyama suna cikin babu me babun gaibi in ka ji an fada baka da wani abu illa ka sallama ka karba ka ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ko da baka fahimci yadda abin zai kasance ba da fatan mun gane wannan yawa sannan sai ce wa an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu anna rajulan cewa wani mutumi kala yace ya nabi Allah ya annabin Allah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi ya za a tada mutum kafiri a tashe shi ma'ana a tara shi kai mun san ma'anar hashir dama shine a tara tarawa shine ma'anar a kora me shi yasa malami suka fassara al-muradu bil hashr shine sauqun nasi ila al-mahshar ila makan al-hisab tara mutane zuwa inda za a yi hisabi shine sauq shi yasa wasiqal ladina kafaru ila jahannama me zumara wasiqal ladina amanu ila al-jannati zumara siqa shi kuma wannan menene fi'li ne madi na ma lam yusamma fa'iluhu na saqa to in za a ce an yi an kora mutane sai a ce siqa ba ka ce suqa ba yawa sai a ce siqa da fatan mun gane wancan yawa to shine malami suka yi magana anan shi kafiri yadda za a tada shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhsharuna ala wujuhihim ko yadda Allah madauki ya fadi ai mun ga waccan aya ta baya da mu karanta ta karshe wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim summan wa bukman wa umyan haka ne ko yawa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira to nan sai wani bawan Allah a cikin sahabbai sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kafiri za a ce a tashe shi ran tashin alkiyama ma'ana a kora shi yana tafiya da kansa da fuskarsa la ilaha illallah wani abu babba ne in muna karanta qur'ani shi yasa yake da amfanin mutum yana karanta qur'ani ya rika tuntuntuni akan ma'anonin abin da qur'anin nan ke faɗi Allah ne ya faɗa ga shi wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim kila wani bai taɓa tambaya akan wannan ba yaya za a yi ala wujuhihi me ake nufi ala wujuhihi dan adam yadda aka saba tafiyarsa da gudunsa da me yake da kafarsa a nan duniya turan tashin alkiyama Allah ya ba mu labari kafirai za a tashe su ne a kora su a kada su a angiza su da fuskar su to shine sai wanda cikin sahabbai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabi Allah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yaya za a kora kafiri akan fuskarsa a ce da fuskar zai tafi ba da kafa ba da yake annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine dama mai koya mana yadda zamu yi mu'amala da nassoshi sai ba mu wani darasi anan duk nassin da Allah madaukaki ya gaya mana nan malamai yana da kyau da daliban ilimi su dauki darasi anan na yadda in ka ji nassi baka gane yaya hakikanin sa zai kasance ba ta bangaren kaifiya amma kai dai ka fahimci ma'anar ya za ka yi mu'amala da wannan nassu mutane suna da hanyoyi da mazhabobi da suke mu'amala da nassin alqur'ani ko sunnar nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutane suna zaune a karanta musu aya in suka ji ba su fahimci yadda za a yi wannan abin da aka faɗa ba sai su ce ai hankali ba zai karbi wannan ba, dan haka ko su ƙaryata ko kuma su shiru dai suna kokonto akan wannan nasihi. Ai mutane wasu suna yin wannan ko, ko kuma in hadisi ne shi ma a rika kokonton yanzu anya a ce kaza kuwa. To nan wannan hadisin akwai darasi babba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, in ka ji abu ko da baka san yadda zai kasance ba, tunda mai abin ne ya faɗa, shi mai yin ne ya faɗa, to kar ka ƙaryata shi. Kaga maimakon ya baiwa mutumin nan amsar cewa ai ba mamaki ya kawo wasu abubuwa na hankali, yadda bawan Allah zai yadda da cewa eh yadda aka faɗa ala wujuhihim, ai fuskace za a sa mata ƙafa ko kuma za a sa mata wani abu. Kaga wannan kokarin a gamsar da mai tambayan ne ko ba haka ba, kuma da wata hanya ta hankali. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba, me yace masa? Sai yace qala alaysa alladhi amshahu ala rijlaini, yanzu shi wannan da ya tafi da shi, ya tafi kar da shi, ya bashi ikon tafiya ala rijlaini, karka karanta rajulaini, ala rijlaini ana magana kafafu biyu ne, wannan da ya bashi ikon tafiya akan kafafu biyu fi dunya a duniya, alaysa qadiran, shin ba mai iko bane ala an yumshiyahu akan ya tafi da shi, ma'ana ya bashi ikon tafiya ala wajhihi bisa fuskar sa din yawmal qiyama, ran tashin alqiyama. Kun ga wannan tambaya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutumin da ya tambaya, wadda ta rufe masa baki, ba abin da zai kawo sai dai karba. Mun fahimci abin? Bai tsaya bayani ya ce to ai ka san abubuwan ne ran tashin alqiyama, ai sai za a iya sawa ita fuskar a sa mata kafa. Kaga wannan wahal da kai ne ko ba haka ba? Da kirkiro abin da babu shi ne. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, na'am sai mu ma mu faɗa. Amma in ka tashi bai mutum bayani akan hadisin da bai fahimci ma'anarsa ba, to kar kai kokarin ka fito da wani abu daga gonka, sai idan karantawa kai. In baka karanta ba ka ce ai Allah dai tunda Allah ya ce zai kaza, to ka kyale shi kawai ka yadda. In ba haka ba, mutum zai faɗa kwarin kokonto akan maganar Allah, babu kuma dan adam inda zai ce nasara in ya ce zai kokonto akan maganar Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai ta kai shi ga ya ƙaryata maganar Allah. Mun fahimci abu? Me abin ne ya ce za a tashe su akan fuskarsu? Kaga ba ka da ikon ka zo ka ce to fuska tana iya tafiya ne? Inda za a kawo maka mata zancen hankalin, ka duba ka ga yadda dabbobi da yawa da kuma ƙwari, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kowa da irin abin da yake tafiya da shi. Akwai mai jan ciki, kamar dai ba mu labari dama. Fa minhum man yamshi ala batnihi, wa minhum man yamshi ala rijlaini, wa minhum man yamshi ala arba. Ko kuma sai ce ya khluqu ma yasha'u, ma'ana fauka zalika ma akwai masu tafiya da adadin kafofin, ma za ka ga wasu da yawa fiye da daya, fiye da biyu, fiye da goma ma, in ka duba wani abun yadda yake tafiya. Don haka yadda Allah maɗaukaki ya halitta nan a duniya ya bambanta mu kowa ga irin yadda yake tafiya, yana da iko ran tashin alƙiyama ya sa kai ya yi tafiya, ya sa fuska ta yi tafiya. Babu zancen wai hancin ne zai taɓa ƙasa, menene ba ruwanka. Allah da ya sa ƙafa biyu suke tafiya, haka zai sa a wannan fuska ta yi tafiya. Yanzu ko abubuwan da muke hawa, ku duba keke ƙafa biyu ko babur ma ƙafa biyu, mota ƙafa huɗu, wata fiye da haka ƙafafun. Kowa da irin gwargwadon balance ɗin da Allah maɗauki ya bashi, gwargwadon kuma yadda Allah ya ƙaddara masa ya tafi. Don haka lamarin nan na Allah ne, kar a sa hankali a ciki. Abin da yasa na tsaya na magana akan wannan shine dan ya zama mana darasi akan wasu abubuwa ɗin, ba wannan kawai ba. Yawwa, kada mutum yana karanta Alƙur'ani bai san fasarar aya ba, ya kutsa hankalinsa a ciki, ya tambaya menene ake nufi da wuri kaza, shi kuma mai bada amsar ya faɗi abin da ya sani, bai sani ba ya bincika. Kuma kar a ƙaryata maganar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda kuma kar a ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan babin yana shiga kowane, wannan magana tana shiga kowane babi, kowace matsala. Domin me? Mun san cewa la qa'ila asdaqu min Allah, haka ne? Babu mai maganar da ya kai Allah gaskiya, duk maganarsa babu ƙarya. Don haka in ya faɗi abu, shi yasa dama ai malamanmu suka yi mana tarbiya can magabata baya, zamanin sahabbai da tabi'ai, in aka zo maganar sunayen Allah da siffofinsa me suke ce mana? Sai suka sa mana wata ka'ida, amir ruha kama ja'at bila kaifi. Me ma'anar wannan larabcin? Amir ruha, ku shuɗe su. Ma'ana wannan ayoyi da hadisai in kuna karantawa da suke magana akan siffofin Allah, ku karanta su yadda suke ku wuce ba tare da kun yi zancen kaifa 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 ba. Kaga wannan tambayar ko wannan amsar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya jawo ta? Magana kaifa ne. Ko wani bawan Allah ne ya ji wani abu sai yake kokonto sai yake cewa kaifa kaifa yuhsharul kafir. To dangane da nassin alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yana son imanin sa ya zauna kalau to dai ya rabu da kalmar kaifa. Yawwa kaifa ba ta da magana ba ta da mashiga in ana zancen maganar Allah sai idan Allah din ya ba mu labarin ga yadda za a yi. Amma kaga in ka lura da wannan darasin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka ka fahimci cewa in Allah ya yi magana to karba ake ba a kwakwale kwakwale. Yawwa musamman abun yana da alaka ne da abun da zai zo ran tashin alkiyama. Wannan abun baka samun sa a harkokin da suke da alaka da shari'ar mu ta yau da kullun na halal da haram. Maganar halal da haram ƙurƙuru take, inda bata zama ƙurƙuru ba kuma an ba malamai dama su yi istinbati su yi ba su yi a yi kiyasi a gano wani hukuncin saboda wani abun yana da wani hukunci. Amma in abu na gaibi ne, gaibi dama labari ne, labari kuwa alaƙar da ake da shi guda biyu ce, babu wata alaƙar a tsakiya. Ko gaskatawa ko me ko ƙaryatawa ko ka ce eh na yadda ko ka ce ban yadda ba kana kokonto. Amma in hukunci ne na ka yi kaza ka aikata kaza to wannan za ka yi gwargwadon abin da za ka iya, kame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Abin da na hana ku ku bar shi kwata kwata, abin da na umarce ku ku yi gwargwadon hali. To wannan majalin istinbati yana shiga cikin waɗancan maganganu na al-ahkam. Amma abin da yake na gaibi ne da abin da za a yi ran tashin alkiyama to kar a jefa hankali a ciki, kar a rika cewa to ya za a yi kaza ya za a yi kaza. Wannan duk na ce muku ina nan naga wannan magana ne saboda harkar tashin alkiyama za ka ji mutane ko a hirarsu suna shigar da wasu abubuwa na wasa a ciki, har a rika wasu kissoshi a ce a yi hisabi yadda za a yi hisabi ran tashin alkiyama a tare mutanen duniya gaba ɗaya, kowa kuma a zo a tambaye shi a ce kuma wani ɗaya kai wannan abun akwai abun ban mamaki. Har a rika kawo labarin wasu ana irin abin da ake cewa ana tsokana Fulani ɗin cewa an gaya wani ba Fulani ranar tashin alkiyama daga safe zuwa magariba an yi hisabi gaba ɗaya an ƙare wai yin shiru can sai ce ai ko rikicin Kano a yi sati. To kaga wannan irin zancen bai kamata a rika samunsa ba a gumumi. Yawwa saboda mai shigar da hankali ne cikin abin da hankali baya aiki a ciki. To za mu sai mu rika kokari muna gudun irin waɗannan lafuzza ɗin. In Allah ya ce kaza zai yi to ka gaskata, Allah ya fi ƙarfin wasa kuma duk maganarsa gaskiya ce. Yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma ya ƙara mana imani da yadda da maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa innakum mahshuruna, lalle ku za a tara ku khufatan babu takalma, babu wanda zai sa takalmi a kafarsa, duk wani abu da ake amfani da shi ya suturce kafa rashin sa shi ake cewa abin nan wato halin jam'in sa ake khufatan hafiyan, mutum an yamshi hafiyan shine mutum ya tafi babu komai a kafarsa, sawa'un sunansa takalmi sunansa na'al sunansa kuffi wannan ba shi ake magana ba. Yawwa amma Hausan mu an tashi fassarawa akan ce ba takalmi. Yawwa ba takalmi kawai ba, ko menene ake amfani da shi a lullube kafa to ranar babu shi, haka ba safa babu kuffi, duk abin da zaka sa dai ka lullube ko kuma ka tare kafarka daga jin zafin rana to ran tashin alkiyama babu shi. Haka Allah zai tara mu khufatan uratan, hakanan kuma cikin tsiraici na jiki, wancan tsiraici na kafa wannan kuma tsiraici na ina na jiki baki daya, ba zancen wando ba zancen riga ba zancen pant babu rawani ba hula ba komai. Haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tara mu, lalle dan adam ba komai bane, dan adam shirme ne. Abu na gaba ma sai yace ghurlan, ghurlan ma'ana za a mai da mutum kamar yadda uwarsa ta haife shi, hatta wannan fatar da aka yanke da aka yi maka kaciya komawa za ta yi asalinta ta koma yadda take. Shi ne wasu malamai suke fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa نحن ونعلم ما تنقص ما تنقص الأرض منهم هو إنني سورة قاف يا آية تكي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يوا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يوا ما لمسنا شيء كسن شيء ورتن أدم إن أكبني شيء ما يكفي فعلوا دامه أي صوص إني دميسك زوا سيتين يشي هو to in ka karanta wannan ayar fassarar da malamai suka a karkashin ta suna cewa Allah madaukake yana bamu labari ne duk abin da kasa ta ci a jikin mutum bayan an binne shi to duk da sanin Allah qad alimna ma tanqusul ardu minhum muna sanin da abin da kasa take ragewa minhum daga su ɗan adam in aka sa su a cikin kabari shi yasa yace wa indana kitabun hafizun a wurinmu akwai littafi wanda yake kiyayewa duk abin da aka ci a jikin mutum an rubuta ana in aka binne mutum a kabari daga ƴan uwansa sun juya din nan kwaran farko ko tsutsar farko da za ta zo ta ci jikinsa duk Allah ya san da ita da adadinsu da kuma ina ne za a cinye ina ne zai rage har zuwa tashin alkiyama wani Allah ya bar shi a cinye dukan jikin sai kashi ne zai rage har zuwa tashin alkiyama wani kashin ma babu ya riddige zama kasa wani kuma kamar yadda akan samu cikin karamomi da Allah ke wasu bayan Allah ya bar su da jikinsu kamar mu'ujizai ga annabawa annabawa dama kasa ba ta cin jikinsu suna nan duk annabi yana nan yadda aka binne shi to haka nan ana samun wasu bayan Allah din su ma Allah madaukaki ya bar su bayan shekaru aje a duba inda aka binne su a gansu kamar mahaifin Jabir ibn Abdullah wato Abdullah ibn Haram da ya mutu a yakin Uhud wani lokaci can da dadewa an duba an ganshi yadda yake kamar yadda aka binne shi a ran da aka yaƙi Uhud wannan lamari ne da Allah subhanahu wataala yake to duk abin da aka cinye ko aka bari Allah subhanahu wataala yana sadan da shi shine ma'anar qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabul hafiz Allah subhanahu wataala ya kyautata mana tamu to abin da yake fada anan shine mu bayin Allah za a tara mu ranar tashin kiyama hufatan uratan gurlan ba takalmi ma'ana babu suturar kafa babu suturar jiki kuma sannan da loba loba ta kaciya da aka cire ita ma za a dawo da ita ta koma asalinta babu wata fata da za a bar wa mutum dama kamar yadda yazo a wasu hadisai din Allah subhanahu wataala ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa duk dan adam da za a tashe shi ran tashin alkiyama za a tashe shi ne lafiyayye garau da shi ba wata aha tare da shi mun san aha ita ce wata musifa da ta samu mutum ma'ana babu kuturun da zai tashi ran tashin alkiyama kuturu babu gurgun da zai tashi gurgu dawwa kowa salim alim zai tashi a miƙe kuma za a tashe mu kamar girman jikin annabi adam haka ake shiga aljanna yawwa kuma haka masu shiga wuta da irin wannan tsarin za su shiga mun ji abu dan haka ashe kenan duk abin da ya bata ko aka cinye shi ko ya zagonye a cikin kasa na jikin dan adam duk za a dawo da shi a mayar masa kuma a mai da shi yadda Allah subhanahu wataala yake so kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana din nan Allah ke ne yin komai yadda yake so to sai kawo aya yace kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fari farkon halitta nu'iduhu haka muke mai da shi ma'ana shi farkon halitta ma'ana shi dan adam yadda aka fare shi da babu shi to haka nan mai da shi din shi ma haka za a mai da shi yadda wancan ba wahala wannan ma ba wahala a wurare da Allah madauke ba mu labari ko bayan ya fadi mai da mutum bayan ya mutu shi wa huwa ahwanu alaihi shi maiwa bayan an mutu shine ahwan shi yafi sauki domin wanda ya samar da kai da babu kai ba shi mutum kwata kwata sai aka samar da shi wanda yayi wannan akwai wahala a kansa ya mai da abin da ya rasa da babu ya samar ashe in abu ya bata ya dawo da shi abu ne abin da yafi da farkon sauki ne to shine abin da yake nufi kama bada ana awwal khalqin nu'idu wannan akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani akan wannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa a wannan hadisi yace inna awwalal khalaiqi yuksa yawm alqiyamati ibrahimu farkon halitta a cikin halitta baki daya wanda za a fara sawa tufa a lillibe shi saboda kar a ga tsiraicin sa dama annabawa ne to farkon da za a yi wa shine annabi ibrahim inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim shine farkon wanda za a sa wa tufa ranar tashin alkiyama kamar yadda annabi mu sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda tanshaqqu anhu al-ardh gaba daya in za a tashi wanda za a bude kasa ya fara fitowa daga kabarinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karka shiga babin tafaduli kace a wannan ya nuna kenan annabi ibrahim ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba a shiga wannan babin shi annabin ne ba mu labari da kansa ba babin tafdilin wani akan wani bane yawa duk da cewa fa annabawa wasu sun fi wasu amma mun sani manzon mu sallallahu alaihi wasallam shine sama da dukkan annabawa sama da dukkan manzanni sama da dukkan dan adam baki dai da wanda ma ba dan adam ba yawa to amma akwai wasu wurare da zamu ji ana kebance wani daga cikin annabawa da wani abu wanda wani ba a bashi ba yawa ba wannan kuma baya nuna wannan din yafi in ka duba khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi na khasa'is din kowanne annabi in an ce khasa'is ana nufin abubuwan da Allah ya kebanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su yawan su in ka tara su guri guda to sun fi adadin yawan duk sauran khasa'is na sauran annabawa amma annabi Ibrahim yana da wata khasiyya har yanzu ta cewa a cikin annabawa da manzanni shi kadai ne aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi shi ko yawa shi kadai ne Allah madauki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bi hanyar annabi Ibrahim ko ittabi millata Ibrahim yawa ba a ce ya bi hanyar kowa ba banda annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim shine abul anbiya'i kuma shine kamar yadda ake cewa abul millal mil'a abul millati hanifiyya abul hanifiyyati wanda hanifiyya ita ce hanya ta kwarai ta tauhidi da ta tsaya akan hanya dokar babu karkata dama ko hagu to annabi Ibrahim shine yafi kowa shan wahala akan harkar tauhidi bisa irin abinda aka yi masa in muka lura da tarihin sa da abubuwan da mahaifinsa yayi masa da ƴan uwansa da jama'ar gari suka yi masa duk da cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa irin wannan ko fiye da haka amma dai shi annabi Ibrahim shi Allah ya ware da su wannan suna din yawa sahibul milla yawa shi sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi to shine farkon wanda za a sa wa tufa ranar tashin alkiyama yace hadde zuwa karshen wannan hadisi wannan kuma hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi mafiyan hadisan da ya kawo nan duk bukhari ne da muslim ba rikici akan su sai hadisi na gaba yau bayan ya kawo wannan wa qalat aisha عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت في ذلك تكي تيوى تجوانا مغانا تيوى لان تاشن القيامة الله سبحانه وتعالى زيت هذا باين الله سلالة هو سلالة با تاكلمي با تفافي با وندو با لغا با هلا با كومي با ما يفي سننكما دلوبا shine sai Aisha take cewa ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u maza da mata yanzuru ba'dhum ila ba'd kuma su rika kallon kansu junan su tunda an ce tsirara ma'ana namiji ya kalli tsiraicin mace mace ma ta kalli tsiraicin namiji ranin nan abinda zai auku kenan kun ga wannan tambaya daga Aisha radiyallahu anha tana nuna yadda dan adam yake tunanin nasoshi idan an gaya masa so ta yi tunani ne gurgurdan abin da ta fahimta na rayuwar dan adam a rayuwa ta duniya dan adam namiji in ya ga tsiraicin mace wani abu na aukuwa mace in ta ga tsiraicin dan adam namiji ita ma wani abu na aukuwa kuma shi yasa aka umarce mu da musutirce wanda asalin abin mun san kissar da lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam sannan ya halicci matarsa Hawwa'u daga kashin kirjinsa na hagu ya bashi ita a matsayin mata ya ba su sutura suna cikin sutura ba sa ganin in ma sun dubi gabansu ba sa ganin tsiraicinsu amma lokacin da aka ce su ci bishiyan nan aikin kada su ci wannan bishiya ko dan itacen da aka hana su ci sai shedan ya ruɗe su suka je suka ci daga cin wannan abun shikenan sai tsiraicinsu ya bayyana in sun duba kasa za su ga junansu ba dan haka ba da koda babu sutura kafin dan adam yayi tunanin yadda zai sassaka abinda zai sassaka ya yanko abinda zai yanko yayi tufa da shi kafin ya samu wannan basirar in ya dubi gaban sa ma ba iya kallon komai mun fahimci asalin abun amma da aka yi wancan laifin sai Allah mai ke bar abun ashe kenan za a iya kallon juna tsirara to shine sai a rika ya garganye kuma ana lillubewa saboda an ba da dama a gani mun fahimci abun to tunda abun haka yake shi yasa Aisha ta yi wannan tunanin ga yadda muke a duniya ba a bari mutum ya ga tsiraicin wani to yanzu ran tashin alkiyama an ce za a tashe mu hufatan uratan ghurlan ashe kenan mata za su ga maza tsirara maza za su ga junansu su ma tsirara to sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan me yake mata fa qala sai yace al amru ashaddu min an yahummuhum dalika ai lamarin tsananin sa yafi karfin a ce su mutane wannan abun ne ma ya dame su mun fahimci abun ma'ana a zo a ce ma har wai kana da lokacin da zaka duba ka kalli hagunka ka kalli damanka kaga wani tsirara to baka da wannan lokacin baka da wannan tunanin baka da wannan natsuwar da har za a ce ka kalli wani ka ganshi tsirara babu natsuwa in ka gani ma ba za ka komai ba saboda ba anan hankalinka yake ba hankalinka yana kan yau ya za ta kare ne in mun tsaya gaban Ubangiji kowa wannan shine abin da ya dame shi kaga kenan ashe babu zancen ka kalli wani tsirara yake ko irin wannan shi'urin mutum ko a duniya yakan same shi idan dai ba wanda fitirarsa ta karkace ba ko tawafi kaje kana tawafi zaka ga a wurin tawafi yana cikin wurin da ba dama a iya cewa a raba maza da mata kokowa ake yi jikin mace zai goji jikinka amma zaka ji baka ji wani abu ba alwalarka tana nan ba ta warware ba kuma ba abin da zai faru sai fa idan mutum yana da wani wata karkata a zuciya a ce imaninsa da wato da da'arsa ga Allah a ce duk su tafi sai da ya zo ɗakin Ka'aba wannan magana sha'awar za ta zo masa mun fahimci wannan abu yawa ana samun irin wannan masu karkatacce zuciya ana yin abubuwa marasa kyau a irin wannan zamani amma in ba haka ba mutumin da ya je ibada kuma yake nutse tsakaninsa da Ubangiji zai wahala wannan abu ma ya zo masa to ballantana magana ta tashin alkiyama yawa tashin alkiyama kowa abin da ya dame shi ya dame shi babu zancen a ce wani na kallon wani ko a ga tsirai shi ko makamancin wani to wannan sune hadisan da malamin ya kawo mana a wannan wuri abinda yake na gaba kuma shine kaifa sifatul mawqifi min alkitab ta bismillah wannan abu da zamu je kansa yanzu mun gama da magana akan al-hashr dama abubuwan malamin ya jira mana su gurgudan hali yayi ijtihadi ya jira matashiyar tasa gurgudan abubuwan da za su auku kun ga tun daga binne mutum aka zo kan azabar kabari ko da ni'imar kabari aka gama wannan sai zancen al-ba'ath tashi bayan tashin kuma sai aka zancen kafin nan busa kaho yi mana zancen busa kaho sai zancen tashi bayan tashi kuma tara mutane kowanne zai kawo ayoyi da kuma hadisan da suka zo a babin yanzu abin da yake gaba shine shi al-mawqif in an ce al-mawqif me ake nufi mawqif yana zama ismu makan yana kuma zama ismi na halin da ake ciki mawqifi ma'ana hali da ake ciki yana kuma zuwa da ma'anar wurin da ake tsayuwa yawa nan siffar tsayuwar da za a yi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala da me zai auku shi da ake magana akai dan tashin alkiyama bayan tara mutane din nan to akwai tsayuwar da za a yi kafin fa a zo a yi hisabi ne abubuwa za su auku kamar da zamu ji wuni guda daya a wurin Allah alissafin mu wuni dubu ne la ilaha illallah ku duba ku ga yanzu rayuwar da muke ciki kwana nawa muke ciki yanzu ko in ce shekara nawa tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayo 1400 ne da wani abu shekaru namu na duniya ko to alissafin Allah kwana daya kenan fa da rabi ba kara sama rabin ba kwana daya dan haka zake nan ashe mai mamakin ran tashin alkiyama a wuni daya ayi hisabi kaza da kaza har yazo yace ya za a iya kare wannan bai san me ake nufi ba ko ba haka ba sannan kuma ta gefe guda mu duba irin ashe tsayuwar da za a yi tsayuwar da za a dade a wurin kafin Allah yayi hisabi lalle dadewar ta kai yadda dan adam zai rube har ya je ya nemi annabawa su zo su roki ubangiji subhanahu wata'ala a fita daga wannan mokifin a yi hisabi kowa san inda za shi saboda wata azabar ce wata matsala ce ita kanta wannan tsayuwa din kai Allah ba mu nutsuwa Allah ya sa mu cikin zillinsa a ranar da babu zilli sai zillinsa domin a wannan mokifin ake samun wannan mutum ya shiga inuwar da babu wata inuwa sai ita ta Allah subhanahu wata'ala in an yi aikin kirki kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a wasu hadisai wanda duk kun san su to nan ya ce kaifa sifatul mawqifi min alkitabi yaya sifar tsayuwa gaban ubangiji subhanahu wata'ala aljawab malami ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kada kai tsammani cewa Allah subhanahu wata'ala a gafale yake daga abinda azzalimai suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum abinda yake yi kawai da kaga bai kama su ba yanzu suna ta zalunci yana ta karuwa kuma suna ta zaman lafiya ka san wani zai damu shi Allah madauki ya ce zai wa mutane azaba wanda ya zalunci za a yi masa kaza sai ga a duniya ga mutane nan suna ta zalunci iri-iri hawa-hawa daga na sama zuwa na ƙasa da na ƙasa zuwa ɗan uwansa da juna mai gida da iyalinsa da shugaba da waɗanda yake shugabanta kowa dai ga cinin iri-iri zalunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mutane wani ma yana zaluncin kuma duniyarsa tana ƙara kyau haka ne ko ba haka ba kaga ɗan adam zai ta mamaki cewa ya wannan abu zai kasance bayan ku Allah subhanahu wa ta'ala yana maganin waɗanda suke saba masa to shine Allah mai kike gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tahsabanna Allah ghafilan karka zaci cewa Allah a gafalce yake wato ya gafaltu amma ya'malu adh-dhalimun daga abinda azzalimai suke aikatawa ashe yake wannan ya nuna Allah subhanahu wata'ala yu'akhidhu al-'abda 'ala a'malihi yayi amfani da lafazin amal anan ونسب العمل الى الاب فالعبد اذا محاسب على اعماله wannan wata magana ce a babun aqida a babun qaddara masu cewa dan adam yana da damar yi abin da ya ga dama duk abin da yayi kamar Allah ne yake yi ai akwai wasu mutane ana ce musu yan jabariya ko mun taba zancen su ba sau ɗaya ba sau biyu ba anan su suna cewa dan adam wai kamar gashi yake da iska gashi na tsuntsun ka daga shi sama iska ta biyo me zai faru ai zai kada shi inda ya ga dama sai suka ce wai dan adam ma haka yake wajen mu'amalar ubangiji da shi wa duk abin da kaga ya aikata to ya aikata ne da nufin ubangiji ma'ana Allah ne ya so shi yayi haka so sai suka fassara so din anan maimakon su fassara shi da nufi sai suka fassara shi da yarda da kauna da so ma'ana Allah ne yake son kai kaza da haka mutum ya sha giya wai Allah ne ya sa yi in mutum ya yi zina Allah ne ya sa yi sai suka fassara abin cewa mutum ba wani laifi a kansa daga cikin dalilan da malamai suke musu raddi da shi to akwai wannan nisbatul amali ila al-abdi wa mu'akhadhatu ar-rabbi lil-abdi ala hadha al-amal na farko Allah madauki ya dangana aiki zuwa ga bawa an ce aikin da bai su azzalimai suka aikata ko an ce su suka aikata shi kaga kenan ashe ba Allah ne ya yi ba ba zancen atuhumi Allah da cewa shi ya bada izinin akai kaza Allah ya hana dama ya hana zalunci shi kansa ya hana zalunci akan kansa kaga ya zai kuma ce azzalimi a kyale shi abin da ba za a yi masa komai ba mun fahimci abin ashe kasancewar an ce azzalimai sun yi aiki kuma sannan Allah bai zama gafalalle a kansu ba a shekinan lalle za a yi musu hisabi za a yi musu azaba a kan abin da suka aikata da fatan mun fahimci abin da ake nufi yawwa sai ce inna ma yu'akhiruhu wannan nutsuwar da kaga suna da ita da jin dadin duniyar da suke yi ba a yi musu komai ba to jinkiri ne Allah yake musu inna ma kawai Allah subhanahu wa ta'ala yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ya jinkirta musu ne zuwa wani wuni li yawmin na nufin ila yawmin yawwa har zuwa wani wuni wanda yake tashkhasu fihi al-absar gannai ko idanuwa tashkhasu za su bulluko su kurukuru su zazzaro kowa yana kallon me za a yi da shi yau to wannan shine wurin da Allah madauki ke ba mu labari akai ko kuma ita ce wurin munasabar maganar da ake yi mun gane abin tunda ana magana ne akan in an tsaya gaban Allah ya halin mutane zai zama abin da zai zama ran tashin alkiyama shine daga cikin siffofin bayi shine kowa idansa zai zaro kamar yadda zai zo a waccan ayar ta gaba idhil qulubu ladal hanajiri kazimina ya ranar da zaka ga cewa zukata zuciya wannan sun zo kamar makogoro kamar ka jawo zuciya daga makogoron mutum ta taso ta yi makogoron mutum wuya yayi intifaqi ya kumbura ido kuma ya zazzaro saboda tashin hankali da musibar da ake gani a tsayuwar da ake kawai kafin a hisabi Allah ya bamu nutsuwa a wannan rana a muhti'ina muqni'i ru'usihim suna masu sunkuyar da kawunan su la yartaddu ilaihim tarfuhum sun abadawa da kiftawar idansu baya dawowa ma'ana in mutum ya bude idansa haka idan haka yake tsayawa ba zancen kifta ido shine la yartaddu ilaihim tarfuhum at-tarfu shine wannan kiftawar ido in ka bude idanka haka ka zare kana kallon wani abu kana sauraron me zai biyo baya to sai mutum ya shekara a haka bai mai da idansa ba wa zai iya wannan abun aji a rayuwa irin ta yanzu a ce ya bude idansa bai kifta ba a ce abin da ke ciki na ruwa duk ya kaikashi yawa to amma ran tashin alkiyama abin da zai gudana kenan wa afidatuhum hawa zukatansu babu komai ma'ana ba a iya tunanin komai mutum a cikin tashin hankali yake babu nutsuwar da zaka tuno wani abu muna roƙon Allah madauki ba mu nutsuwa ya sa mu cikin waɗanda za su fita daga ko kuma ba za su jarrabu da waɗannan al'amura ba Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا ندى ملائكة جبريل شيني الروح والملائكة لسورا ملائكة زاسو طيع صفا صفو صفو لا يتكلمون قدوا ملائكة فكذا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن سيوان باغاتي مغانا بابا مبوط باكية أفا سيوان دا ألا يباشي إذني wa qala sawaban in kuma ya bude baki zai magana din ba abin da zai fada sai abin da yake daidai babu ƙarya babu boye wani abu ba dama a tambaye ka kace a ko da ka fada to ƙara dora hujja ne akan ka kamar da malamai sun tattauna akan akwai su ayoyi a cikin alqur'ani wasu wuraren da mu ji Allah madauki na cewa in an tambaye mutum a ranar tashin alqiyama a wannan mawqifi ba shi da abin da zai ce ma'ana ba dama baki ya ƙarya ko akwai kuma inda za a tambayi mutane wani wurin za a tambaye su me yasa ba ku kaza ba sai su faɗi wata amsa wanda yake kuma ba haka ba ne to wannan a ba da ƙofa ne don a ɗora hujja a kansu a fito da abin da suka ɓoye ɗin kamar da za mu zo mai magana a kansu insha Allah yana nan a gaba wa qala ta'ala wa anzirhum yawmal azifa ka gargaɗe su ranar bushi ranar firgici da tsoro idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ranar da zukata suke cikin bakin ciki shine kazimin ladal hanajiri daidai makogoro malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta'u azzalimai ba su da wani masoyi shine hamimi wala shafi'in haka nan ba su da wani mai ceto wanda yake yuta'u babu mutumin da zai zo ran tashin alkiyama yace a shi yana da tasa jama'a dama ya san su sun kulla tsakaninsa da shi a duniya sun masa wata da'a zai saka musu ya zo yana bincike ina nawa ko ya sa su a aljihu ko ya ce kai ku taho a buɗe wata ƙofar su shiga babu wannan abin duk tatsuniya ce duk wanda ya faɗa maka wannan to bai san tashin kiyama ba labari ne yake faɗi na abin da bai sani ba yawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shike da iko shike da mulki a wannan ranar shine mai magana in ceto ne shi zai bada umarni a yi ceto domin dama ceto ba mai ceton ne yake zabar ya je ya ceci wanda yake so ba a'a Allah ne yake ba wa mai ceton izini da yake ceci wani ashe kenan komai a hannun Allah yake in kai da'a ga Allah kai tauhidi kai da'a kai zauna lafiya kai abubuwan da Allah madauki yace a duniya to sai ka samu ceton masu ceto na'am ceto gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ceto wasu bayin Allah ma suna ceto mala'iku suna ceto salihan bayi waliyai suna ceto amma duka da umarnin Allah suke yi yawa babu mai ceton wani sai da izinin Allah shi yasa zaka ga ayoyi da suke magana akan ceto a cikin alqur'ani galibin su suna farawa da nafi sai kuma ayi isbati sai a zo da istifna'i galibin ayoyin kun kula da haka a wurare da yawa a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u kaga tambaya man dhal ladhi yashfa'u indahu sai zo da istifna'i fi illa bi idnihi man dhal ladhi dinnan istifhami ne bi ma'anan nafi ai la ahada babu wani wanda yake yashfa'u indahu zai zo ya ceto a wurin Allah illa bi idnihi sai da iznin Allah wannan yana cikin abubuwan da masu bin aqidar nan ta kuskure ta da ake ce mai ɗan qur'aniyu suke amfani su ce ai babu ceto saboda suna ga da yawa daga cikin nassoshin da suka zo suna nafi ne sai kuma ai istitna'i to amma saboda ba larabawa bane ko kuma a gurgunce suke karatu kuma ba su hadawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su san cewa shi hukuncin da aka yi nafi aka yi istifna'i a cikin sa ma yafi karfi yafi isbatin da babu istifna'i mun ga shi wannan abu yawa hukuncin da aka zo aka fadi aka yi korewa sai kuma aka yi istifna'i dan a tabbatar da shi yafi abinda aka yi mujarradin labari babu nafi da ya biyo da istifna'i kun gane wannan me yasa a babin la ilaha illallah fadin la ilaha sai a biyo shi da inna Allahu yafi karfi da kace Allahu huwal ma'budu da mutum zai ce Allahu huwal ma'budu me yace Allah shine abun bauta kaga wannan ita ma gaskiya ce ko amma a larabce bai hana a samu wani ma'abudin ba man da Allah za a iya a tsafi ko za a iya cewa Allahu sai a kawo wawo wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan hiyal ma'budat za a iya faɗin wannan a larabce ko ba haka ba amma lokacin da mutum ya ce la ilaha babu abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai kuma aka zo aka ce illallahu to ba dama kuma ka ƙara wani banda Allahu mun fahimci abin a larabtan kawai raddi ne ga wancan aqidan da mutum zai zo kawai ce ai duk ayoyin dama da nafi suka fara sannan aka yi istitna'i ai ayoyin da aka yi nafi sannan aka yi istitna'i ƙarfin su wajen isbati aqwa min al-ayat aw al-alfaz allati hiya mujarradu akhbar ina fata mun fahimci ƙa'idar yau to mu ƙara sawanta sai ce fi yawmin wa qala ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana aw nuni wanda gurgudansa shine shekara 50,000 to kun ga shekara 50,000 ne wunin da za a yi na tashin alkiyama kamar shekara wunin da za a yi miqdarin sa shine shekara 50,000 ba shekara ɗaya ba ba shekara 1,000 ba shekara 50,000 wannan malamin sun magana akan wannan bambancin waccan da wannan da aka faɗi akwai ayar ayi da aka yi magana cewa abin nan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ko yawa wuni daya a wurin ubangijin ka kamar a shekara 1,000 ne na lissafin ku wannan a kwanakin mu ne yau da kullum amma ranar tashin alkiyama to 50,000 sana mun fahimci wannan abu Allah ya kyauta mana to shine kuma sannan shi wa qala ta'ala sanafurugu lakum ayyuha thaqalan zamu kadaita da ku ya ku asqalan an ce asqalan ana nufin aljinni wal ins aljani da mutane za mu tsaya muku mu saurara daga mu sai ku kuma za ku tsaya gaban mu za mu tattauna ko wannan ya isa abin tsoro Allah ya gaya maka cewa za ka zo gaban sa za ka tsaya ya isa yace ai zan bar duk abin da nake da kai kawai zan ji shine fa abin da Allah ke gaya maka shine ma'anar sa nafrugu lakum ayyuha thaqalan ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaya hisabi kuma ba wani abu da zai shagaltar da shi ba abin da zai mantar da shi wani abu duk abin da kuka yi shekara kun ga ku duba ku gani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi alqalami lokacin da aka halicce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya rubuta abubuwa har alqalami ya tambaye Allah ya ce madha aktubu ya ubangiji me zan rubuta sai ce uktub maqadir alkhalaiqi ka rubuta kaddarar abubuwa ma'ana duk abin da ya shafi kaddara wannan abun kuma yayi shi ne qabla khalqis samawati wal ardi bi 50000 sana kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara 50000 alqalami ya gama rubuta duk abin da za a aikata duk abin da wani zai ce ranar litinin a masallaci za a hadu a wannan masallaci a dutse da wani da wani da wani da wani za su zo su halarci za a yi karatu kaza da kaza da kaza duk wannan an rubuta shi shekara 50000 kafin a halicci sammai da ƙasa kafin a halicci annabi adam kafin a halicci har a zo kanmu duk wannan an gama shi to waɗannan abubuwa din Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka zai tsaya daga kai kuma sai shi ka zo gaban sa kuma kowa za a tambaye shi akan abin da ya aikata dinnan duk tsawon shekarun Allah baya manta komai wa ma kana rabbuka mai nasiya ba abin da za a ce Allah ya manta shi kuma sannan ya san komai ya ga komai kafin a yi lokacin da ake yi da kuma wanda ba a yi ba kamar da malamai suke faɗi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun an law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance a da da abin da yake zai zo ya kasance nan gaba da abin da bai kasance ba da ya kasance kuma in an kaddara ma zai zama yaya zai zama duk Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace a wannan rana ya ba mu nutsuwar da za mu sami kwanciyar hankali kuma ya fidda mu daga azaba da tashin hankalin wannan wuni Allah ya sa mu karkashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa har zuwa ƙarshen dai waɗannan ayoyi wa ghairu zalika to sai mu tsaya nan sai mu tashi shi ma akan abin da ya shafi sunna ma'ana abin da aka ambata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗannan al'amura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana ya ba mu daman kyautata ayyukanmu ya kuma tsare mu daga kowace irin fitina fitina ta shubuha fitina ta sha'awa fitina ta tashin hankali fitina ta damuwa Allah cire mana ita Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya gusar mana da abubuwan firgici da tsorata da barazana da suke damun mu a wannan ƙasa ta mu Allah ya kade su ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma ba mu haɗin kai da son juna wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك